الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فإن أصدق الهدي في كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوكان وتا شاديغ وتا المحرم shekara ta 1440 da 44 hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shine kuma na'am shabi ne ba sha ɗaya ba na'am to shabi ga watan safar da ba al-Muharram ba wanda daidai ga watan miladiya 8 ga watan 9 shekara ta 2022 zamu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin littafin mai albarka littafin Riyadus Salihin wallafar babban malami al-Sheikh Abu Zakariya Yahya bin Sharaf An-Nawawi Allah ya ji kamalan da rahama yan uwa idan ba a manta ba mana cikin kitabul umuril manhiya an babin da ke bayani game da al'amuran da shari'a ta hana su wancan sati da ya gabata kuma mun fara bayani ne ko mun fara karatu a cikin sabon babi shine babun nahyi an ta'zibil abdi wad-dabbati wal mar'ati wal waladi bighairi sababin shari'in aw za'idin ala qadari al-adab babin da yake hani game da azabtar da dabba ko bawa ko mutun ya azabtar da matarsa ta aure ko dan sa ba tare da wani sababi da shari'a ta amince ko ta yarda da shi ba ko kuma mutun yayi azabar ko hukuncin da yake koriya kari a bisa gargadan abinda yake na ladabtawa malaka mana ayoyi guda biyu wancan sati da ya gabata aya ce guda ɗaya malaka mana ita kuma karanta ta insha Allah ta'ala yau zamu tashi a farkon hadisi da ke cikin babu malai ce wa Ali ibn Umar radiyallahu anhuma wannan hadisi an karbo shi daga sahabi Abdullahi dan Umar Allah madaukakin sarki ya kara musu yarda shi da mahaifinsa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala yace hakika manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi yace udhibat imra'atun fi hirratin an yi wa wata mata azaba fi hirratin a cikin sha'anin wata mage abin nufi saboda wata mage sajanata da ta daure magen ko ta kulle ta hatta matat har sai da magen ta rasu har sai da ta mutu fa dakhalat fiha an-nara sai wannan matar ta shiga wuta a sakamakon abinda ta yi wannan magen na kulle ta bata bata ta je ta samu abincin da za ta ci ba lahiya at'amataha ita bata bata abincin da za ta ci ba lokacin da ta tsare ta bata bata abincin da za ta ci ta rayu ba wasaqatha bata kuma shayar da ita abin sha ba idh hiya habasatha yayin da ta tsare ta wala hiya tarakatha ta'kulu min khashashil ardi bata kuma kyale ta taje ta ci daga cikin kwari na kasa ba ta samu yan kwarurruka da ta saba samu tana ci yau da kullun ta ci ta cigaba da rayuwa ba ta mata daya daga ciki ba muttafaqun alaihi wannan hadisi bukhari da muslim suka rawaito shi wannan hadisi yan uwa kamar yadda muka ji Abdullahi dan Umar Allah madaukakin sarki ya kara musu yarda shi da mahaifinsa shi ya rawaito shi annabi tsira da aminci sa tabbata a gare shi yake ba mu labarin wata mata ya kawo matar ne za ku ga uzibat imra'atun akace uzibat imra'atun an yi wa wata mata azaba annabi tsira da aminci sa tabbata a gare shi bai gaya mana wacce mata bace bai gaya mana kuma a cikin wacce al'umma take ba sai dai akwai hadisin da Imam al-Bukhari ya fitar da shi daga Asma bint Abi Bakr al-Siddiq radiyallahu anhuma take cewa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi mana sallah salla rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul khusufi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi sallah sallar kisfewar rana a wannan sallar ce da annabi ya tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai aka nuna masa wuta aka kusanto masa da wuta yana tsaye a muqamin sa na limanci inda yake salla Allah madaukakin sarki yayi masa hijabi ya ga wutar jahannama to a cikin wutan ne annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace fara'aitu fiham ra'atan yace a cikin wutar sai naga wata mace takhdishuha hirratun wata mage tana yagatta tana yakushinta a cikin wutar jahannama kuma yadda ya faɗa cikin hadisin Bukhari sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya tambaya cewa ma sha'anu hazihi wannan kuma me tai aka yi mata wannan al'amari me ya same ta to shine sai mala'ikan ya bawa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi labari cewa ai abinda tayi ake mata wannan azabar a cikin wuta mage take yagunta shine ta kama magen ta daure ta ta sa ta a daki ta kulle ba wai kulle magen shine laifi ba ba tsare magen shine laifi ba a'a abu na farko bata bata abincin abinda zata ci ba abu na biyu bata bata abinda zata sha ba sannan mafi munin kuma bata sake ta ta bude ta ta samu abinda ta saba cewa da kullun ta ci ba to wannan abinda tayi shine abinda Allah madaukakin sarki nuna wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi irin azabar da take fuskanta a duniya irin azabar da take fuskanta tun a duniya annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya gani Allah madaukakin sarki ya haska masa hoto sakamakon azabtar da dabba da tayi malami suka ce wannan hadisi na ɗaya daga cikin hadisan da suke nuna mana haramcin azabtar da dabba haramcin azabtar da dabba dole ne duk mutumin da yake da wata dabba da zai kiwata ta to wajibi ne ya kula da cinta da shanta wajibi ne ya bata haƙƙin ta yadda ya kamata yadda wannan mata Allah madaukakin sarki ya sa ta a wuta a sakamakon mage kawai to duk wata dabba da ka sani wanda ake iya kiwanta haramun ne ka daure ta kana ta abinci haramun ne a matukar ka san baka da abincin da zaka bata to wajibi ne ka sake ta ta je ta sami ita abincin da zata samu ta ci domin ta iya rayuwa malami suka ce dabbobi kala uku ne akwai dabba mai cutarwa akwai dabba mara cutarwa akwai dabbar da shari'a ta halatta cin namanta ita dabbar da shari'a ta halatta cin namanta wannan malami suka ce kai tsaye haramun ne cutar da ita haramun ne azabtar da ita haramun ne yi mata duk abin da bai kamata ba hatta lokacin da zaka yanka ta wacce shari'a ta baka dama ka yanka ka ci din zaka yanka ta ne ka ci a mafi saukin hanya ba a yadda ka azabtar da ita lokacin da zaka yanka ta ba shi yasa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya gaya mana cewa ɗayan ku ya wasa wukarsa lokacin da zai yanka abin yankansa dan ya hutar da me da abin yankan ma'ana koda lokacin da zaka ci an fi so ka dau ranta ya fita daga jikinta a mafi saukin hanya banda azabtarwa banda samun wuka wacce ba ta da kaifi ai ta dadira mata eh kai ka sha wahala ita ma ta sha wahala wannan ba daidai bane wannan haramun ne addinin musulunci dole ne duk lokacin da zaka yanka dabba ya kasance kai mata tanadin tanadi mai kyau to wannan dabba da take ana cin namanta kenan akwai dabbobin kuma da shari'a ta haramta cin naman su kuma kala biyu ne akwai dabbar da bata cutarwa kwata kwata akwai dabba mai cutarwa to ita dabba da take mai cutarwa shari'a ita ma ta haramta ka cutar da ita ita wannan kaga baka cin ba a cinta bare a ce za a yanka ta da wuka saboda haka babu ruwanka da ita ka batta ce harkar ta sai ma kai taka harkar idan kuma wacce ake iya ajiyewa ce a gida kamar mage zaka iya dauko ta ka ajiye ta to wajibi ne ka kula da ita yan uwa mu lura da hadisin da kyau annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba ya hana ajiye mage bane a kula da ita a'a abinda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi hana shine rashin bada abinci da rashin kula da ita amma da lokacin da ta kulle ta a cikin daki ta aje mata abinci da ruwa wanda zai ishe ta har ta ji harkokin ta dawo wannan ba ta da laifin komai to haka duk wata dabba da ka sani dabba da ke rayuwa a daji ko dabba da ke rayuwa a cikin gari matakar zaka iya kama ta ka ajiye ta a wajen ka rinka ci da ita to babu laifi wannan insha Allah ta'ala misali kamar tsuntsaye kaga tsuntsu shi al'ada sai ya fara rayuwa ne aina a waje eh shi tsuntsu duk yadda zaka kama shi ka sashi a keji duk irin kulan da zaka bashi da duk irin hadin da zaka tanadar masa wannan ba shine abin da yafi soyuwa a gare shi ba sama da ka bashi ya cigaba da rayuwar sa a cikin gari ya tashi daga wannan bishiyar ya kuma waccan bishiyar ya tsatsage abin da ya samu na gero ko dawa cikin abin da Allah madaukakin sarki kaddara zai ci wannan yafi masa alkhairi sama da a ce ka kama shi ka ajiye shi a cikin daki ko keji mai kyau ka kuma tanadar masa abinci mai tsada ya rinka ci shi wannan ba yi bane a wajen su amma idan da zaka kama tsuntsu ka ajiye shi a cikin keji ka rinka kiwo tashi ka bashi abinci babu laifi ba kai laifi ba a shari'a amma me ye laifin shine ka tirke dabba kana ta abinci wannan ko koda dabbobinmu ne na gida akuya ko rago da muke kiwatawa matakar ba zaka iya kula da su ba haramun ne ka rike su wannan shine zantin yan wa haramun ne ka rike dabbobin da ba zaka iya kula da su ba so da yawa wata zaka ga ba su da abin da za su iya kula da dabbobi irin dabbobinmu na gida akuya ce ko rago ko abin da ya kama da haka amma mutum sai siyo su da yawa ko kuma a haifa musu su da yawa kuma sai ya basu karshe sai kaga suna fita gidan makota suna cin abincin haramun mutum ya tanadi garin sa da zai ci mutum ya dora girki akuya ta zo ta sa kai ko ta sa kafa ta ture masa abincin sa a zo a ta rigima idan mai wannan abincin ko mai wannan garin yace Allah ya isa sai wannan Allah ya isanta bika ko shakka babu sai wannan Allah ya isanta bika dan gidan mutane ba wajen kiwo bane eh gidan mutane ba wajen kiwo bane daji aka ce idan ma zaka sake dabbobinka baka da abin da aka ci da su to ka kai su daji daji akwai ciyawa da Allah subhanahu wataala yake fito da ita da kansa ba wani shuka ba to sai su je su ci irin wannan ciyawar babu komai a kansu amma lokacin da dabbobi suka shiga gidan mutane ko ɗakin mutane suka yi barna to abdamanu alaika eh akwai lamuni akan ka dole sai ka biya su wannan haka al'amarin yake amma a daji ba matsala shi sa ka'ida addinin musulunci shine idan dabbobi suka yi barna a lokacin kiwon su to barnar tana kan wanda yake mai gonar ba dabbobin ba amma lokacin killace dabbobi sai kasance an sake su sun yi barna to barnar tana kan mai dabbobin ba dabbobin ba tana kan mai dabbobin ba shi wanda ya shukar ba yanzu mukaddara da rana kowanne mai gona zai fito ya kula da gonar sa to dabbobi kuma an san da rana dole ne dabba ta fito ta kiwo za ta fito ta ci ciyawa to kai kuma ya kamata ka sawa gonarka shinge ko wani abin da zai kare ta daga afkawar dabbobi cikin gonarka wannan dolan ka ne idan ka bar su da rana suka je suka shiga kai suka ci to babu wani abu dan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace al'ujama'u jabaru ko jibaru al'ujama sune dabbobi wanda ba sa iya hankalta komai shanu da raƙuma da abin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace barnar da suka mutane jabarun ko wani abin da sai da rashin daidai wannan ba a daukar hukunci a kansa babu wani hukunci a kansa amma mukaddara da daddare ba lokacin kiwo bane sai mai dabbobi ya saki dabbobin sai suka shiga cikin gonar mutum suka mai barna to sai ya biya shi to amma a ka'ida a al'adance urfan gidan mutane da shagunan mutane ba wajen kiwo bane to haka duk mutumin da ya kasa kula da dabbarsa ya batta a cikin gidan mutane ta je ta yi musu barna idan mai wannan kayan ya ce bai yadda ba to dole sai an biya shi ka'ida a shar'ance sai an biya shi wannan al'amarin haka yake saboda haka ƴan uwa abin da ya kamata mu fahimta shine ba wai tsare dabbar shine abin da yake na haramun ba a'a abin da yake na haramun shine kin kula da haƙƙinta na bata abinci wannan shine abin da ya ja wannan mata matsala shi yasa kamar yadda nake bayani nau'in dabbobi na uku kuma shine dabbobi wanda ba a cin naman su masu cutarwa to duk dabbar da aka sani tana iya cutar da mutum to shari'a ta bada dama a kashe ta shari'a ta bada dama a kauda ita hadisin bukhari annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi nasi akan wasu abubuwa guda biyar yace khamsun min ad-dawabi fawasiq yuqtalna fil hilli wal haram yace wasu nau'in dabbobi guda biyar fasikai ne abinda yake nufi da fasikai masu cutarwa ne yace za a iya kashe su ko kuma a kashe su fil hilli a inda yake na an halatta kashe dabbobi ko farauta dabbobi wal haram kai ko da a cikin harami ne ma ka'ida a cikin haramin makka dabba ba a kashe ta ba a farauta a cikin dabba a cikin haramin makka kai ko da ciyawa ta haramin makka ba a tsinkarta to amma annabi ya bada dama irin wannan dabbobin masu cutarwa za a iya kashe su mutum ya ga miciji ya kawo masa hari kunama ta yi kansa zai kyale ta ba zai kyale ta ba idan kai ka kyale ta ita ba ta kyale ka ba idan kai baka cutar da ita ba ita ta cutar da kai to annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce irin waɗannan dabbobin kashe su ake ba a rabuwa da su to wannan dabbobi duk dabbar da ka san za ta iya cutar da kai wannan ba a barinta sawa'un waɗanda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya nasanta su guda biyar ɗin ne ko kuma wasu su inda dabba mai cutarwa ce to babu laifi za a iya gamawa da ita saboda haka wannan hadisi ƴan uwa babban abin da yake bayani a kansa shine haramun ne mutum ya tsara dabba ya hana ta abinci kowace irin dabba ce inda ka san zaka tsare ta to wajibi ne ka ciyar da ita ka shayar da ita gwargwadon bukatar ta mala yace khashashul ardi abinda ake nufi da khashashul ardi bi fathil kha'il mu'jama da yiwa kha'un din nan dugo ma'ana mai dugo a sama wa bishinil mukarrara da shin wacce aka maimaita wa hiya hawamuha wa hasharatuha abinda ake nufi da khashashil ard shine hawamuha aka ce alhawam ana itlaqin kalma akan dabbobi masu cutarwa dabbobi masu cutarwa galibi idan aka ce alhawam hawam hawamul ard shine irin kwari da suke cutarwa irin su miciji su kunama da sauransu su ake kira alhawam wasu malaman kuma suka ce ana itlaqin kalmar alhawam dukkanin dabbobin da suke cutarwa da wanda ba su cutarwa gaba daya to amma dai galibi idan aka ce alhawamu an fi amfani da kalmar akan dabbobi ko kuma kananan kwaruka wanda suke cutarwa irin su miciji su kunama da sauransu shi yasa a cikin hadisin Bukhari akwai ɗaya daga cikin sabon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi mai suna Ka'b bin Ujra ana aikin hajji kun san ka'ida a lokacin da ake aikin hajji haramun ne mutum ya yi mai idan ya sa irami ya aske gashin kansa ko ya aske farcensa ko wani abu makamancin haka to shi Ka'b bin Ujra sai aka kawo shi wajen annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kwarkwata tana tsalle a kansa saboda ya gamu da rashin lafiya kan gashinsa ya taru ga kuma kwarkwata a ciki hatta kai tana tsalle a gashin kansa ana ganinta to sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya tambaye shi cewa ayyuzika hawamuka haza shin waɗannan kwari suna cutar da kai ma'ana waɗannan kwari masu cutarwa suna cutar da kai a kanka sai ya ce da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi na'am eh sai annabi ya ce to aje a aske gashin kan nasa idan ya gama aikin haji sai ya fanshi kansa sai ya fidiya da dabba guda ɗaya shikenan sai annabi ya ba shi mafita muhallin shayadin da a cikin magana ta shine faɗin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ayyuzika hawamuka haza shin waɗannan kwaruka suna cutar da kai sai malamai suka ce ashe kun ga kwaruka masu cutarwa su ake ce musu alhawa in aka ce kuma hasharat su ne 'yan ƙananan kwari irin tururuwa haka irin su kiyashi da sauransu su ake cewa hawa a alhasharat 'yan ƙananan kwari Allah subhanahu wataala ya samu dace wannan hadisi ɗin uwa na nuna mana haramcin cutar da duk abin da yake da rai wannan abin da yake da rai ɗin ko da dabba ce haramun ne mutum ya cutar da shi hadisi nabi wa anhu shi ma an karbo shi daga Abdullahi dan Umar Allah kara masa yarda annahu cewa shi Abdullahi dan Umar marra bi fityanin min quraish ya wuce ta wajen wasu samari daga cikin samarin quraishawa qad nasabu tayran su waɗannan samarin matasan sun aje wani tsuntsu wa hum yarmunahu suna jifan wannan tsuntsun ma'ana suna koyan harbi ko seti da wannan tsuntsun an aje shi a wani waje an daddaure shi ba zai iya tashi ba saboda haka sai wannan ya koma dana kori da bakansa sai ya harba sai wannan mai ya koma gefe da ransa fa tsuntsun ba mutuwa ba da ransa suke masa haka saboda haka suna cikin wannan aikin sai Abdullahi dan Umar ya zo wucewa ta inda suke wa qad ja'alu li sahibi at-tayr kull khati'atin min nablihim sun sanya wa ma'abocin tsuntsun shi wanda yake da tsuntsun sun sanya masa cewa dukkanin kibiyar da ta kuskure ba ta samu wannan tsuntsun ba to za su bashi wani abu a madadin wannan kibiyar da ta kuskure ma'ana sun sanya masa wani abu za su bashi abu kaza idan suka harba wasu kibiyar bata same shi ba bata samu shi wannan tsuntsun ba falamma ra'au ibnu umar tafarra'u wadannan matasa suna cikin wannan aika ta su suna ganin abdullahi dan umar ya tinkaro daga ne sai suka ce to ga wani nan ga mallam abdullahi dan umar nan tafarra'u sai suka gudu suka rabu wannan yana suka gudu me yasa suka gudu saboda sun san abin da suke ba daidai bane kuma sun san abdullahi dan umar ba zai musu shiru ba sai ya musu inkari dan wannan fata an fahimta fa qala ibn umara abdullahi dan umar yana zuwa kawai sai ya gani sai idan sai kai kan abin da suke yi bayan sun gudu sai ya ce man fa'ala hadha wa yake aikata wannan suka ce wannan istifham ne tawbih litawbih tambaya ce dan nuna abin da suke ba daidai bane eh suna ce masa istifhamul inkari tambaya ce ta nuna inkarin abin da mutun yake wa kuma yake aikata haka ina fata an fahimta kagan kace wa kuma yake aikata haka kana nufin baka sani ba kenan kana inkarin abin da ake aikata wadin ne ba daidai ba to irin abin da ya fada kenan man fa'ala hadha wa kuma yake yin haka sai ce la'anallahu man fa'ala hadha lallai Allah ya tsinewa wanda duk yake aikata irin wannan abin da suke aikatawa ba kawai fadan magana yi haka kawai ba sai ce inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace abin da yasa nace Allah ya tsinewa wanda yake aikata irin wancan aiki nasu saboda hakika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la'ana man ittakhadha shay'an fi shurruhu gharaban haqiqa Allah madaukakin sarki manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya tsine wanda duk ya riki wani abu wanda yake ma'abocin rai mai rai ne ya rike shi a matsayin mai gharban wani abin da zai koyi harbi ko sai ti a kansa ma'ana mutun ya rike wani abu gharban shine ya rike shi a matsayin target abin da zai rinka seta shi yana harbin sa da dutse ko da danko ko da kwari da baka duk wanda ya irin wannan abin Allah madaukakin sarki ya tsine masa albarka in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka baya halatta haramun ne irin abin da yara suke yi idan aka ga yara suna yi sai a hana su ba daidai bane ko da su alƙalami bai hau kansu ba amma aikin da suke ba daidai bane haramun ne sai a hana su irin su je su samu kadangare a jikin bango ya makale a samu danko a rinka sai tashi ana baro shi ba daidai bane wannan haramun ko a dauki a danko a rinka kokarin koyan harbi akan wata kuciya ko wata hazibiya ko wani abin da ya kama da haka wanda zaka ga galibi irin wannan harbar da yara suke abubuwan ma idan sun samu su baci suke ba yanzu misali akwai irin karamin tsuntsuwan nan benu yanzu benu mai abinci a jikin benu to amma sai ga yara sun ji an samu danko ana harbin benu ba daidai bane so zaka duk babban da ya ga yara suna irin wannan sai musu nasiha ya ga musu annabi ya tsine eh za su fahimta a ce annabi ya tsine akai su daina so zaka sai a hana su dan uwa wannan hadisi yana da darussa da dama a cikin sa darasi na farko da zamu dauka shine annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kiyaye haƙƙin duk wani mai haƙƙi hatta dabbobi da suke rayuwa a doran ƙasa ba wai kawai mutane aka kiyaye haƙƙin su ba hatta dabbobi shi sa uwa za ku ga duk yadda za a ji a dawo wallahi babu wani addini daga cikin addinai da Allah ya saukar da yake bada haƙƙi yadda ya kamata kamar addinin musulunci sau haka idan ana neman haƙƙin dabbobi a zo addinin musulunci a nan yake ba a yadda a cutar da dabba ba yanzu muka wuce hadisin da yake bayani akan wata ta shiga wutar jahannama akan mai akan mage ta shiga wutar jahannama ba dan arniya bace ba dan bata sallah ba dan bata azumi ɗan uwa saboda ta cutar da dabba ta tauye haƙƙin dabba ina masu neman haƙƙin dabbobi kun ga inda za a zo a koyi yadda ake kare haƙƙin dabbobi kenan inda za a shiga wutar jahannama ƙarshen tsiya kenan da bala'i da lalacewa da daidaicewa a ce mutum ya shiga cikin wuta to mutum ya shiga cikin wuta saboda dabba kawai gashi kuma addinin da na musulunci yayi tsinuwa akan wanda ya riki wani tsuntsu yake koyan harbi akan shi kaga wannan irin kare haƙƙin dabbobi yafi wannan wato saboda su kansu dabbobin sun san annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yafi kowa sanin haƙƙinsu hatta raƙumi ya taɓa zuwa wajensa sallallahu alaihi wasallam ya kawo masa ƙara raqumi ya kawo annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ƙara sallallahu alaihi wasallam ana zaune sai aga wani raqumi da gudu ya irin haukace wannan kowa ya kasa tunkarar sa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce ku matsa sallallahu alaihi wasallam yaje ya shafa tozan raquman nan raquman ne sun fuyar da kansa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce ina mai wannan raqumin aka ce aina wani da aka fado wani matashin balaraba kai annabi ya ce aje a zo min da shi aka je aka zo da shi annabi ya ce kai wani baka kyauta ba sai ai ya kawo min karanka ka gama dora masa kaya ka ci kurutiyarsa ya girma ya tsuma kuma kana niyya ka soke shi sai baka kyauta ba baka kula da shi baka kaza annabi ya masa annabi ya masa fada raqumi ya kawo kara wajen annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi annabi ya nema masa haƙinsa da Allah wannan addini ya fi wannan addini nemarwa duk wani ma'abucin haƙi haƙinsa babu saboda haka duk masu bayani akan neman haƙi da sauransu to za ku ga duk ƙarshe haƙin nasu yana tikewa ne akan zalunci da wuce gona da iyaka ko masu neman haƙin mata ko masu neman haƙin ƙananan yara ko masu neman haƙin dabbobi za ku ga dukkan neman haƙin da suke yi ƙarshe yana tikewa ne kan zalunci da wuce gona da iyaka amma addinin musulunci shi yake dora komai akan mahallinsa shi yake dora komai akan gurbin da ya dace ya uwa wannan hadisi yana karantar da mu kuma lalle ya kamata a cikin jama'a duk inda musulmi suke a samu masu umarni da kyakkyawa da masali da mummuna ana za mu samu wannan a cikin hadisin shine waɗannan matasa lokacin da saga Abdullahi dan Umar me suka yi guduwa suka me yasa saka gudu dan sun san dole zai musu inkari dole abinda suke ba daidai bane zai musu shiru ba zai musu to haka ya kamata Allah madaukakin sarki yace wal takum minkum ummatun yad'una ila alkhairi wa ya'muruna bil ma'ruf Allah madaukakin sarki yace wal takun wannan lamun lamul amri ce shi sa fi'li mudari ne amma sai ya kasance majzumi saboda lamul amri ce wal takum minkum lallai ne dole ne a cikin ku a samu wata al'umma wanda za su rinka kira za su rinka umarni da kyakkyawa suna hani daga mummuna dole ne duk inda ya kasance a cikin unguwa a cikin gari a cikin al'umma an rasa masu cewa ku yi an rasa masu cewa kada ku yi wallahi wannan al'umma ta shiga uku ta lalace duk inda aka samu al'ummar da aka daina cewa ku yi aka daina cewa ku bari to wannan al'umma ta lalace ta mutu a matakabara guda hudu kawai to dole ne ya kasance a cikin al'umma idan yara suna abu a samu wanda zai hana su idan matasa suna abu a samu wanda zai hana su idan manya suna abu kowanne kategori na mutane kasance akwai wanda za a samu ya yi musu magana shi sa duk wanda aka san a cikin al'umma yana da irin ɗabi'a ta sawa ta jajircewa ta kauda kai da suka da zagin da zai fuskanta daga wajen mutane wajen umarni da kyakkyawa da hani ga mummuna wallahi irin mutanen idan suka rasu ya kamata a ɗora hannu a yi kuka don an yi asara ba kaɗan ba amma ya gurbin su ba karamin abu bane ba za a gane haka ba sai tafiya ta cigaba tafiya a cikin mutane sannan za a gane to haka Abdullahi dan Umar la ya khafu fillahi law matala'im baya jin tsoro a cikin sha'anin Allah madaukakin sarki zargin mai zargi inda dai ya faɗa shikenan ba ruwansa shi yasa kaga su mutasan suna ganin sa suka yi me suka fita da gudu to abin da ya kamata kenan Allah madaukakin sarki ya samu dace yan uwa hadisi na 4 al-gharbu abinda ake nufi da al-gharbu bi fathi al-ghain al-mu'jama war-ra da yiwa ghainun din nan fataha wacce take mai dugo akanta da kuma yiwa ra'un din ita ma fataha ma'ana al-gharbu huwa al-hadafu wash-shay'u alladhi yurma ilayhi malaita shine al-hadafu shine abinda ake targeting abinda ake nufata wajen jifan wa shay'ul ladhi yurma ilayhi da abinda ake jifan abin jifa zuwa gare shi hadisi na uku wa an Anas ibn radiyallahu anhu qala an karbo daga sahabi Anas ibn Malik Allah kara masa yarda yace naha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam an tusbar al bahaim annabi irada aminci tsara tabbata a gare shi yayi hani an tusbar al bahaim da a tsare dabbobi an as-sabr ana wazo abin da yake nufi shine al-habs a tsare ta a daure ta da niyyar a rinka jifanta ko kuma ta mutu a haka duk ya kunshi wannan a daure dabba ta mutu ko a daure ta a rinka jifanta duk as-sabr ya kunshi wannan to kowanne ɗaya daga cikin haramun ne bai halatta ba hatta wani abu da za ku ga muna yawan yi a gidajenmu saboda galibi Allah madaukakin sarki ya jarrabe mu galibi gidajenmu sai ga akwai beraye to za ka ga suna da tarko da suke sawa su kama beraye to wani lokaci tarkon ka zai kama bera amma kuma sai a bar beran ba za a kashe shi ba rana da wahala da yunwa za ta kashe wannan beran wannan abin da ake haramun ne ƴan uwa an fahimta ba daidai bane ba daidai bane bera annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi yana ɗaya daga cikin abin da ya lissafa ya ce a kashe shi ko a cikin harami ko kuma inda yake alhil ne wurin da aka halatta kisan kai duk za a iya kashe bera to amma baya halatta kuma a wahalar da shi wajen kashe shi din baya halatta saboda haka idan an kama bera kawai a samu madoki a doke shi ya mutu shikenan an gama da shi amma a bar shi a jikin tarko ko irin wanda yake tarko ne na karfe wanda zai kama kafarsa ko irin tarkon da ake sawa na zamani dan littafi da ake sawa sai ga littafi ne sai a sa gam da bera zai wucewa sai karaf sai ya kama shi to wani sai beran haka sai a je a sa shi a cikin rana a cikin rana za a je wannan littafin cin safe Hawwa ta magarba ta zo beran yana nan haka ba a kashe shi ba bai ci abinci ba ga kuma zafin rana wannan ka azabtar da shi abinda kai haramun ne ba daidai bane ƴan uwa to da kar ga idan an kama bera sai a kashe shi babu laifi kashe bera amma azabtar da shi fa wannan ba daidai bane haramun Allah ya samu dace annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi yayi hani an tusbar al bahaim da a tsare dabbobi ko a tsare su a yunwatar da su a kashe su ko kuma a tsare su irin tsarewar da muka yi bayani a baya wanda wancan matasan suka yi sun daure shi dan su kashe shi duk waɗannan abubuwan haramun ne wa ma'anahu muttafaqun alayhi wannan hadisi bukhari da muslim suka fitar da shi malai cewa ma'anahu abinda ake nufi da an tusbar al bahaim ay tuhbasu lil qatl shine a tsare wannan dabbar dan a kashe ta wannan haramun ne annabi ya hana hadisi na gaba wa an abi aliyin an karbo daga abi aliyun suwaid ibn muqarrin radiyallahu an sunan shi na gaskiya shine suwaid dan muqarrin Allah madaukakin sarki ya kara masa yarda قال يتي لقد رأيتني سابع سبعة شي wannan sabi yake cewa hakika na ganni ni ne cikon mutum bakwai min bani muqarrinin daga cikin ƴaƴan muqarrinin ƴan uwansa kenan shi wannan suwaid din sahabi ne kuma yana da ƴan uwa guda shida su ma dukkanin su sahabbai kusan suna ɗaya daga cikin gidan da suka samu wannan falalar su bakwai ne da wa da ƙani da ƙani da ƙani dukkanin su sabai ne su bakwai haka Allah madaukakin sarki musu wannan falalar suna ɗaya daga cikin wanda suke ɗaiɗai ku wanda suka samu irin wannan falalar su bakwai ne akwai An-Nu'man akwai Maqal akwai Uqayl akwai Suwaid shi wannan ɗin kenan akwai Sinan akwai Abdulrahman sai Abdullahi su bakwai ne dukkanin sabon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi to shi ne yake bada labari shi ɗaya daga cikin suwaid yake cewa na ganni ni ne ɗaya daga cikin mutum bakwan ma'ana ɗaya daga cikin ƴan uwansa guda bakwai daga cikin ayyan muqarrin malana khadimun illa wahidatu yace ba mu da mai hidima ba su da baiwa da take musu hidima tsakanin sai guda ɗaya kawai guda ɗaya suke da ita mace ita kadai ce ko dai suka ci gado ko aka mata aka bar musu dukkanin su kaga a ce hadimi guda ɗaya ga mutum bakwai kaga ai zai shawala ko shakka babu saboda haka an wannan ya kira ka yana so ka mai hidima wancan ma zai kira ka kamun ka gama na wannan na wancan ya tashi ma ya kira ka kuma kowanne sai yake lokacin da ya kira ka sai kai masa a lokacin da yake bukata yace ba mu da mai mana hidima illa wahidatun sai guda ɗaya kawai latabaha asgharuna wata rana sai dan karamin cikin mai mare ta ta fusatar da shi kenan ya sa ta yi masa wani aiki ta gaza ko ba ta zo a kan lokaci ba ko wani a makamancin haka tsakanin dai yaro da ubangidansa ballatana ita baiwa ce so da haka da ta fasa ta shi kawai sai dalla mata mari fa amarana رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعتقها saboda haka sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi umarce mu da mu yanta ta kage shikenan an rasa kenan eh an rasa annabi yace ta sai ku yanta ta saboda me saboda wancan marin da ya mata ba bisa haƙinta bane zamu zo mu jira insha Allah ta'ala rawu muslim imam muslim ya fitar da wannan hadisi fi riwayatin a cikin wata riwayata imam muslim yace sabiya ikhwati li yace na gani ɗaya daga cikin ƴan uwana guda bakwai ina ɗaya daga cikin uwana mummu bakwai a abin da ya faru shi wannan sahabi yake ba mu labari shine wannan baiwa ta wannan baiwa ta su guda daya ce ita kadai take musu hidima a cikin su wata rana shi wannan karami na cikin su sai ya fusata ya mare ta akan abin da yake ba haƙin ta bane to wannan mari da ya mata saboda ka sai hankalin sa ya tashi suka ce lalle ba za su bari ba sai sun kai wajen annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da sai kai rahoto wajen annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi annabi sai ai babban abin da zaka yi za ku yi ku fanshi kanku daga wannan alhakin marin da kuke mata shine ku yanta ta saboda ka sai suka yanta ta shikenan kowa sai ya rasa amma idan da a ce laifi ta yi musu laifin da ya kamata a ce an hora ta an hukunta ta sai suka hukunta ta babu laifi a kansu ɗan uwan fahimci wannan babu laifi idan mutum yana da bawa ko baiwa bawan ko baiwa ta yi masa laifi ko ya yi masa laifi ya hukunta bawan babu laifi kai hatta shari'a ma ta ba da dama idan mutum yana da bawa namiji ko mace sai suka yi zina ba sai ka kai shi wajen alƙali ba kai za ka yi masa haddi da kanka an fahimta ƴan uwa kai a matsayinka na mai baiwar ko mai bawan Allah maɗaukakin sarki ya baka damar da idan bawan ka yayi zina ko yayi shagiya ko wani abu makamancin haka ba sai ka kai shi wajen alƙali ba kai masa haddi na bulala 80 ko na bulala 100 idan zina ce kenan ko na bulala 80 idan menene idan giya ce ko 40 kamar yadda malamai suke sabani babu laifi tare da cewa ko idan mutum ba baba ne idan mutum ba baba bane da to haramun ne akan kowa kowa haramun ne zartar da kowanne irin haddi a kansa idan ba shugaba ba idan ba shugaba ba ko wanda yake a matsayin shugaba shine alkali haramun ne mutum ya shagiya haramun ne kame haddi mutum ya zina mai auren ya kuma mara aure haramun ne kame haddi mutum ya kazafi duk wanda akwai haddi a kansa ko babu akwai haddi haramun ne kake masa kai masa haddi a kansa da kanka haramun ne saboda ka sai dai ka dauke shi ka kai wajen alkali alkali ne mai shaidu da abubuwan da za su tabbatar da laifinsa idan aka tabbatar alkali sai ba da dama sai a je ai hukunci amma kai ba za ka yi wannan hukuncin ba ko da ka gani da idan ka ba za ka ba idan kai kuwa to kai ma ka zama mai laifi a lokacin sai an hukunta ka saboda babu wanda ya saka ina fata mun fahimta kuma mun fahimci wannan da kyau daukar doka a hannu ba tarbiyya ta addinin musulunci bace wallahi daukar doka a hannu ba tarbiyar addinin musulunci bace annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bai koya wa sabansa daukar tarbiyya annabi ba bai kuma umarce mu da yin haka ba idan aka ce za a bar kofa abu ko ya dau doka annabi sai yadda ya ga dama to za a yi ta abin da ya ga dama kenan eh annabi sai la yu'dhan nasu bi da'awahum inda duk abin da mutum ya zo ya da'awa kawai za a bashi ladda arzulun amwal qaumin wa dima'ahum da mutum ya yi da'awar jinan nakin wasu da dukiyarsu kawai sai mutum ya baki kirje zuwa kalli gidanka ya ce na sani ba shi kenan ba mutum ya ga kana da wani sabon babur ya burge shi ya ce babur ina ne ai ta rigima sai wallahi nawa ne haka annabi ya ce da a ce duk wanda ya da'awa wani abu kai za a dauka a bashi ba shaidu ba komai to shi sa idan mutum ya ce ya ga wani abu ko da a gaban alƙali ne sai ya kawo shaida an tabbatar sannan sai alƙali ya zartar da hukunci Allah madaukakin sarki ya samu dace to saboda haka wannan su abin da yasa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce sai ƴan tata saboda sun mata laifi sun mata hukunci ne ba akan laifin ta ba sun hukunta ta akan laifin da bata je bata gani ba hadisi na biyar wa an abi mas'ud al-badri radiyallahu anhu qala an karbo daga abi mas'ud ɗaya daga cikin wanda suka halarci yakin badar Allah madaukakin sarki ya kara masa yarda qala yace kuntu adribu ghulaman li bis-sawti yace na kasance ina bugun ina dukan wani bawa na ko wani yaro na da bulala yaron sa ya fusata shi masa laifi ya dauki bulala ya rinka dukan sa fasamitu sautan min khalfi sai naji wani sauti daga bayana sautin yana ce ilam aba mas'udin ka sani yake abu mas'ud ana ga mu daga bayana yace falam afhami sauta yace ban fahimci sautin waye ba ban fahimci waye yake magana ba min al-ghadabi saboda nayi fushi kawai na ci gaba da dukana ban ma saurara sautin da ake ga mun ba yace falam ma dana minni lokacin da shi mai sautin ya kusanto inda nake idza fujaiya kenan kawai huwa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kawai sai naga manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam fa idza huwa yaqulu kawai sai naji annabi yana ce mu ilam aba mas'udin kai abu mas'udin ka sani cewa anna allaha aqdaru alayka minka ala hadha alghulam ka sani wallahi Allah yafi iko da kai Allah ya fi iko a kanka kamar yadda kake da iko a hannun a kan wannan yaron naka da kake dukansa abin nufi irin ikon da kake da shi kake gani yaronka ne bawanka ne kana dukansa ikon da Allah yake da shi a kanka ya fi ikon da kake da shi a kan wannan bawan naka an fahimta yan uwa haka ne ko ba haka bane yanzu yadda kake dukansa idan Allah madaukakin sarki turo ma wannan mala'ika bai ce a gama da kai ba shi kenan ba sai kawai a turo maka falaida unadiya sanada uzzabaniya ba shi kenan ba kai kana dukansa da bulala Allah ya turo maka zabaniyawa ya maka mari eh shi kenan kaga mala'ika mari kai ai akwai matsala annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ga masa ka fa qultu sai nace la adribu mamlukan ba'dahu abadan yace wallahi daga ya rasulullah bazan ƙara dukan wani bawa bayan sa ba daga yanzu duk wani bawa bazan ƙara dukan sa ba wa fi riwayatin a cikin wata riwaya fasaqata sautu min yadi min haibatihi yace ina ganin annabi ne tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake min bayanin cewa ya kaiwa ne yace fasaqata sautu kawai sai bulala ta fadi daga hannuna min haibati saboda kwarjinin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ina ganin annabi ne kawai su bulala ta fadi daga hannuna saboda kwarjini na annabi sallallahu alaihi wasallam wa fi riwayatin a cikin wata riwaya kuma cewa fa qultu ya rasulullah sai nace ya manzon Allah huwa hurrun liwajhillah ya manzon Allah wallahi daga yanzu na mai da shi da saboda Allah na mai da shi da na yanta shi saboda Allah ya rasulullah fa qala sai annabi yace amma innahu law lam taf'al ka saurara inda ace baka aikata haka ba lafahatkan nar aw lamassatkan nar yace inda baka aikata haka ba to wallahi da wuta ta shafe ka da wuta ta ci ka kana ba ta fahimta yan uwa ma'ana wannan hadisi abin da ke karantar da mu shine duk lokacin da mai gida ya daki bawansa ana bayani akan bawa yanzu kada ka ce mai gida da uban gidansa yaro da uban gidansa tunda yaro ai ba bawan uban gida mai gidansa bane ko kawai dai aiki yake masa amma shi wannan bawa ne kudi ya sa ya siye shi ko gadarsa yayi ko ciyo shi aka ayaki to duk mutumin da ya daki bawansa kafararsa shine yayi mai ya yanta shi amma duk wannan dukan wa muna bayani game da dukan da yake ba yi shi akan kaida ba amma idan laifi yayi kuskure yayi irin kuskuren da ya kamata a ce an hora shi babu laifi dan mai gidansa ya bashi gwala gwali wannan babu laifi insha Allah ta'ala matakar bai wuce kaida ba malami suka ce wannan yancin da annabi tsira da aminci tsara sabata a gare shi ya umarta a yi sai malami suka ce duk malamai sun yadda sun hada akan cewa ba wajibi bane ma'ana idan bawan naka yayi maka abu kada ke shi ba wajibi bane ka yanta shi akwai zabi wannan magana al-qadi iyad ya fadeta a cikin sharhin da yau tayi muslim qadi iyad mai ashafa kenan ko yawa a cikin sharhin da yau tayi muslim yake cewa ajma'u duk malamai sun hadu ala anna al-itaqa akan shi wannan yancin da aka ce aiwa bawan da aka daka ghairu wajibin ba wajibi bane wa innama huwa mandubun sai dai shi yancin da aka ce ayi yanci ne na mai na mustahabi shine abinda malamai suka faɗa sannan kuma shi yancin da zaka bawa irin wanda ka daka din irin ladan da ake samu idan ka yanta bawa ba ka da irin wannan ladan gaba daya. Akwai lada mai tarin yawa ga mutumin da ya yanta bawa, amma ana bayani ga mutumin kawai da voluntarily kawai ya bushi iska haka kawai yace da bawansa kaje na yanta ka saboda Allah. Amma idan dukan sai sai kasance kafarar da zai yanta bawan nasa zai samu lada, amma bai kai wancan ladan da Annabi tsira da amince tsarsa ba ta a gare shi ya ta kwadaitarwa akan sa ba. Akwai bambanci. To yan uwa, wannan hadisi shi ma yana bayani ne game da haramcin cutar da bawa. Rawahu Muslim bi hadhihi ruwayat. Imam Muslim ya fitar da wannan hadisi da wannan ruwayoyin da muka kawo. Hadisi na shida, wa an ibn Umar radiyallahu anhuma, an karbo daga Abdullahi dan Umar Allah madaukakin sarki ya kara musu yarda, anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallam qala, haqiqa annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi yace, man daraba gulaman lahu, wanda ya daki wani bawa da yake da shi, lam ya'tihi aw latamahu, a man daraba gulaman lahu haddan, wanda ya daki wani bawansa dukan da yake duka na haddi, lam ya'tihi, irin haddin da aka yi masa, abinda aka yi masa haddin akan sa bai zakkewa wannan laifin ba, awla tsamahu, ko ya maru wannan bawan nasa, fa inna kaffaratahu, haqiqa kaffarar wannan mai gidan da ya daki bawan nasa, ay ya'tiqahu, shine yanta wannan bawan nasa. Rawahu Muslim, Imam Muslim ya fitar da wannan hadisi. Wannan hadisi abinda yake cewa shine Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace, wanda duk ya daki bawansa a matsayin haddi, na gaya mana cewa ya halatta mutum ya bawansa haddi ko, to idan da mutum zai bawansa haddi akan laifin da bawan nasa bai ba, shakka yake ko kokonto bai tabbatar ba, sai bayan yayi haddin ya gama sai bayyana kararar cewa bawan nasa bai laifin da ya mai haddi akan sa ba, to a irin wannan lokaci abinda zai yi kawai ya huce shine sai ya yanta shi, ko kuma ya mayar bawan nasa marin da yake shi ma ba akan ka'ida ba, bai yi abin da ya kamata a ce an mare shi ba, to shi ma babban abin da zai kankare wannan zudubin nasa da ya na dukan sa ko na marin sa shine sai ya yanta shi. Wannan hadisi Imam Muslim ya fitar da shi a cikin ingantaccen littafin sa. Hadisi na bakwai, wa an Hisham bin Hakim ibn Hizam radiyallahu anhuma, an karbo daga Hisham ibn Hakim ibn Hizam Allah madaukakin sarki ya kara musu yarda, annahu marra bisham, shi wannan sahabi Hisham bin Hakim yana ɗaya daga cikin sigaru sahaba, ɗaya daga cikin ƙananan sahabbai na Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, yake cewa marra bisham, ya wuce ta garin Sham, ya zo wucewa ta garin Sham, Siriya kenan a yanzu, ala unasin min al-anbati, ya zo wucewa ta wajen wasu mutane daga cikin manoma, al-anbat jam'i ne na annabatu, abinda ake nufi da annabatu shine manomi kenan, ya zo wucewa sai ya ga wasu manoma, wa qad uqimu fi shamsi, su waɗannan manoma an tsaye da su a cikin rana, an sa su a cikin rana, rana tana ta gasa su, sannan wa subba ala ru'usihim az-zayt, ana kuma kwarara musu mai a kansu, ga zafin rana kuma gashi ana kwarara musu mai a kansu, kun ga zafi akan zafi kenan, irin azabar da ake musu kenan. Fa qala ma hadha, sai shi wannan sahabi Hisham sai ya tambaya shi, wannan kuma me sai ake musu wannan abu, kila sai aka ce da shi, yu'adhabuna fil kharaj, ana musu azaba ne dan basu bada haraji ba, Allah ba ta fahimta, haraji ne basu bayar ba ake musu azaba. Wa fi riwayatin, wato riwaya kuma cewa akai, hubisu fil jizyati, an tsare su ne saboda jizya. Fa qala Hisham, sai Hisham yace, ashhadu, na shaida ko ina shaidawa, la sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, naji annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da kunnuwa na yana cewa, inna allaha yu'adhibu alladhina, haqiqa Allah madaukakin sarki yana yin azaba ga wadanda, yu'adhibuna an-nasa fi dunya, suke mutane azaba a duniya, Allah madaukakin sarki yana yin azaba ga mutanen da suke wa ƴan uwansu mutane azaba a duniya, ko dan suna da shugabanci ko wata dama a hannunsu, su rinka azabtar da wanda suke kasansu, irin azabar da basu tantance ta ba, dan zalunci da wuce gona da iyaka, su kuma Allah madaukakin sarki zai tara su sai sun ji lahira, shi kuma sai ya azabtar da su. Eh, kaga azabar da Allah madaukakin sarki zai musu tafi wannan azabar da suke wa mutane a duniya. fadakhala ala al-amiri sai wannan sahabi ya shiga wajen ainihin shugaba na garin a lokacin shugaban garin kuma shine Umayr ibn Ma'ad al-Ansari al-Ausi shine shugaba a lokacin a kasar ko kuma a garin Syria a Sham kenan sai ya shiga inda yake fahaddathahu ya bashi labarin abinda ya ji daga Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace ya shugaba ni sahabi ne kuna Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ko kuma na rayu da Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ga abinda naji Annabi ya faɗa game da irin waɗannan mutane da ake azabtar da su fa amara bihim fa khullu sai umarta aka sike sai ce arba da su arba da su kun ga shi ma shugaban mutum ne mai saukin kai tunda an gaya masa abinda Annabi ya ce kuma ya bi sai haka sai ba da dama aka sike su kowa ya ci gaba da harkokinsa wannan hadisi rawahu muslim kuma muslim ya fitar da shi a cikin ingantaccen littafinsa malai ce al-anbatu abinda ake nufi da al-anbat al-fallahuna min al-ajami su ne manoma daga cikin ajamawa in aka ce al-ajam al-ajam shi ne duk mutumin da balarabi ba a ka'ida a larabci in aka ce al-ajam duk wanda ba balarabe ba ko da fari ne inda kai ba balarabe bane ba ajami ne kai ma ina fata an fahimta yawa yawa wannan hadisi shi ma na ɗaya daga cikin hadisan da suke mana bayani game da haramcin cutar da ko azabtar da wanda suke ƙasa da kai a matsayinka na shugaba ko wanda kake da dama a kansu wannan sahabi ya wuce ta wajen wasu mutane a Sham ya ga ana azabtar da su an sa su a cikin rana kun san yadda zafin rana irin na kasashen Larabawa yake wanda ya taba zuwa Saudiya ya san yadda zafin rana yake a can ba irin zafin ranan bane zafin ranan ta fita nan me yasa saboda suna da sahara to irin wannan zafin rana aka sa mutum a cikin rana ba ranar kadai ba sai aka rika zuba musu ne mai kaga zafi kan zafi kenan azaba kan azaba haka suka rinƙa musu to daga haka ya tambaya sai aka ce ai manoma ne basu bada haraji ba wata rayuwa kuma aka ce basu bada jizya ba me ya bambanci tsakanin jizya da haraji ko ɗaya ne ko akwai bambanci me bambanci ana as'aluku me bambanci to ya ce jizya an arna ake karɓa ita haraji ba haraji a nan musulmi ake karɓa a wajen kowa da kowa to alhamdulillah jizya ita jizya asalinta ana karɓa ne a wajen wanda ba su yi imani da Allah ba sannan kuma shar'inta shine kasance suna zaune a daular musulmi suna amfanuwa da tsaro da musulmi suke ba su da kariya ina fata an fahimta idan musulmi suka ci gari da yaƙi arnan da suke cikin garin suka miƙe kansu sun yadda yanzu wannan gari ya kasance ƙarƙashin daular musulmi ya su tafiyar da shi to babu tilasta wala ikraha fi dini za a fara bijiran musu da addinin musulunci ko ba addinin musulunci sai su ce ba su da ra'ayi to ba za a tilasta su a ce dole sai sun karɓa ba sai a ce to za ku ci gaba da addininku za ku zauna ƙarƙashin daular musulunci amma za ku rinƙa biyan jizya saboda kariya da tsaro da addinin musulunci zai rinƙa ba ku za a kare muku dukiyoyinku za a kare muku gidajenku da duk 'yan sandan musulunci da sojojin musulunci to nan kariyar da ake maku dole ne ku bada wani abu a muƙabalinta to sai a rinƙa karɓar jizya ina fata an fahimta yan uwa saboda ka'idar jizya ana karɓa ne a wajen wanda ba musulmi ba kuma ana karɓa a wajen namiji wanda ya kai shekarun balaga sannan mai iko ba a karɓar jizya a wajen mata ko da kafira ce ba a karɓa a wajen ƙaramin yaro ba a karɓa a wajen talaka matsiyaci ina ba ta fahimta talaka a cikin su shi ma ba a karɓa a wajensa ana karɓa a wajen mai iko ne sannan shari'a ba ta haddada nawa ne jizya da za a karɓa ba Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya karɓi jizya dirhami ɗaya kawai dirhami ɗaya da ya tura mu azza zuwa Yaman yace karɓi dirhami ɗaya a wajensu malami suka ce saboda a lokacin mutanen Yaman talakawa ne Annabi ya kalli yanayin sai ya ce a karɓi abin da za su iya bayarwa saboda haka jizya gaba ɗayanta ta tattara ne tana kan shugaba zai yanke hukunci ya ga nawa ya kamata a samu shi sai lokacin sayyidina Umar ya raba jizya kashi uku akwai 'yan ajin first class su ana karba wajen darhami 48 akwai tsakatsakiya ana karbar kusan 24 akwai yan kutu kubam sai a karba 12 haka sayyidina Umar ya raba wannan su bada kaza wannan su bada kaza saboda haka shugaba zai kalli daidai gurgurdan halin kowa ne da samun sa sai a yanka masa sai ya biya saboda haka jizya wajibi ce akan duk wanda ba musulmi ba sai ya biya matukar ya shiga cikin bai shiga cikin wanda muka ambata ba asalanta shine fadin Allah madaukakin sarki qatulil ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqq min alladhina utul kitaba hatta yu'tul jizyata ayyadin wa hum saghiruna Allah ce har sai sun bada jizya a hannu suna masu kaskanta suna masu miƙa wuya zuwa ga al'amarin musulmi shi kuma haraji haraji ana karbar sa a wajen wanda yake musulmi da wanda ba musulmi ba malamai suka ce bambancin haraji da jizya shi haraji ijtihadi ne amma ita jizya nasi ne an fahimta shi jizya kun ga nasi ne na Qur'ani Allah ya ce a karba annabi kuma ya karba haka ne a kristoci na Bahrain sun zo sun kawo annabi jizya sun kawo annabi jizya annabi ya karba jizya da kansa khalifofinsa shiryayyu sun ci gaba da karbar jizya amma haraji shi wannan ijtihadi ne shi haraji ana karbar sa a wajen musulmi da wanda ba musulmi ba kowa zai bada haraji saboda haraji na kowa ne amma malamai suka ce shi haraji ana karba ne idan ya kasance gwamnati ba ta da abin da za ta gudanar da ayyuka wanda mutane za su amfana da shi idan gwamnati tana da cikakken arzikin da za ta gudanar da al'amuran ta ne da kullun a biya albashi a yi wa mutane aiki a samar da wuta da ruwa da sauransu akwai arziki na ƙasa da aka samu wanda zai bayi ai wannan to ba sai an karba haraji ba ina fata an fahimta idan kuma babu wannan babu hanyar da wasu ke samun kuɗi ko kuma kuɗin ba zai isa ba to babu laifi sai a duba masu aiki kuma sana'a sai a ɗaura masa haraji wannan babu laifi amma shi ma kun ji ko da jizya da ake karba wajen kafirai aka ce idan mutum bashi da hali za a karba ba za a karba ba saboda haka haraji ba kaka ba ko ake a ce dole ko kana da shi ko baka da shi sai ka bayar ba wannan haramun ne wallahi haramun ake ci ana kallon masu hali ne masu hannu da shuni wanda za su iya tallafawa kuma kowa a kalle yanayin abin da yake sai a bayar da asali abin da ake karɓar haraji a kansa shine abin da ya shafi ƙasa masu noma idan kai noma sai gwamnati ta ce a cikin abin da ka noma za ka ba da kashi 4 bisa 100 misali duk abin da ka noma za ka ba da kashi 4 bisa 100 na gwamnati ne ina fata an gane idan ka bada kashi 4 bisa 100 nan gwamnati za ta taskance shi sai ta siyar sai a yi mutane aiki da shi ko kuma a ɗauka a samu talakawa sai a raba musu to asalin haraji irin abin da ake yi da shi kenan idan aka karba a wajen masu shi sai a karba talakawa sai a kalli unguwar talakawa sai a musu titi mai kyau sai a samu musu da ruwan sha sai a gina musu makarantu sai a kai musu magungunan asibiti kun ga an amfana da haraji ko ba amfana da shi ba an amfana da haraji haka ake haraji ɗan uwa saboda haka dai wannan ba dai magana da muke ba kenan abin da nake so in kai mu zuwa gare shi ne haraji da jizya akwai bambanci idan mutum ba musulmi bane sai ya karba addinin musulunci daga lokacin jizya ta fada a kansa ya daina biyan jizya amma haraji ba zai ci gaba da biya in dai mai hali ne zai ci gaba da biya saboda haka waɗannan mutane an tsare su ne saboda ba su bada haraji ba ko ba su bada jizya ba kun ga sai magana tafi kama da cewa ba musulmi bane kenan ko an fahimta kuwa wato hadisin zai fi kama da waɗanda aka tsare ake musu wannan azaba ba musulmi bane me yasa nace haka saboda kun ga da haraji da jizya kowanne ɗaya daga ciki wanda ba musulmi ba yana bayarwa haka ne amma musulmi yana bada jizya ba musulmi ba bada jizya to tunda kaga an kawo zancen jizya wanda aka karba wanda ake wannan azaba ba musulmi bane kenan to amma kun ji tare da cewa ba musulmi bane wannan sahabi ya dora wannan hadisin akan su cewa idan ka azabtar da su ka cutar da su sai Allah madaukakin sarki da yafi ka karfi da iko shi mai maka azaba ran tashin alkiyama ma'ana shugaba na gaba daya idan ya azabtar da arna da yake mulka wanda ba musulmi ba kirista ko maguzawa ya musu azaba ta hanyar hana su abin da yake haƙƙin su ne sai Allah madaukakin sarki ya kama shi ɗan uwan fahimci abu saboda suna da haƙƙi a kansa suna da haƙƙi akan musamman ƙasa irin tamu musamman ƙasa irin tamu wanda dama ita an dora ta ne ba akan addini ba an zo ne kawai an yi cakuɗe ɗaya ne an yi shinkafa da wake ga ta nan kawai to yadda ka san musulmi ƴan uwanka a matsayinka na musulmi suna da haƙƙi akan kanka ka samu musu kayan more rayuwa wanda ba musulmi ba su ma suna da haƙƙi akan haka ya kamata kai adalci akan su kamar yadda ya kai adalci akan mutananka idan ka kasa to Allah madaukakin sarki zai tume ka akan su Allah subhanahu wataala ya samu dace saboda haka ya gaya wannan shugaba cewa annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi ya ce Allah madaukakin sarki zai yi azaba ga mutanen da suke azabtar da mutane a duniya wannan shugaba ya dauki wannan nasiha da wannan wa'azi yasa aka rabu da su aka daina yi musu wannan azaba حديث نقرش لزام ذاك تأكنس إن شاء الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنكر قدر عبد الله بن عباس ألا من أكن سركي قارى مسير ده بشيد ما يفزع قال يتي رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا موسم الوجه فأنكر ذلك النبي إرادة أمن تسأر ثبت أغريش ياغوان جاكي من النبي يغني يوء جاكي موسم الوجه وان دعك يمسى alama aka zana masa wuta a fuskar sa jaki kun san kaida ta larabawa da suna yawa dabbobin su alama eh suna yawa dabbobin su alama hatta annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi ma yayi wannan sa alama irin dabbobi na hadaya da ake kora su akai su maka ana musu alama ana sa irin rodi ko dan bada a wuta yi zafi sai a dan zana musu wannan alama ce da take nuna cewa da an ga waɗannan dabbobi an san dabbobin Allah ne ko da ɗan fashi a hanya ba su tare su ba idan shi balarabe yana kiyaye irin wannan abin eh balarabe in ka ce masa wannan abin na Allah ne da sauransu to zai daga ma kafa dabbobin hadaya ne an musu abin da ake cewa taqlid an rataya musu rataye sannan an musu alama to da ya gani ya san waɗannan sun tafi garin Makka ne domin a zubar da jini dabbobin Allah ne to ko da zai fashi zai basu waɗannan ayyana Allah ne amma banda barayin mu ne sai ya shigo cikin masallaci sai ya sata ina ne babban dakin Allah da Allah a cikin duniyar nan ba amma masallaci ba to yanzu mu anan masallacin barayi sun hana mu takat akwai fitilar da ake sawa anan wajen wata mai haske sun zo sun dauke ta gashi nan kun ga babu ita fitilaci irin mai hasken nan aka so aka sa dan a karatu an haska ana recording amma wani kawai ya faki ido yanzu ya kwanci a cikin masallaci a ɗakin Allah irin nan barayin kenan yanzu waɗannan ƴan bankunan da aka sa ake dan karɓar taimako je an je za a bude shi kawai sai duk a bude suke gaba daya duk an babballe su gaba daya wani ya samu banki kawai da ka azuba sai zai kwashi wallahi kuwa je ga Mustafa na je ya zo ya bude na gan shi daga shi sai naira 200 ne ko 300 a nata nace na kudin sai ai babu duk bankuna a bude suke gaba daya to mu irin na barayin kenan su sai sun shigo masallaci suke sallah ai suke yin sata afwan Allah ya shirye su gaba daya amma shi balarabe yana da irin wannan girmamawa saboda haka yi wa dabba alama ko yi mata sheda wannan dabi'a ce to amma ka kalli jaki da Allah madaukakin sarki ya ce inna ankaral aswati la sautul hamir mafi munin sauti shine sautin jaki an kushe jaki a tsarin alqur'ani amma ba a yadda ka cutar da shi ba in za ka yi masa alama ka yi masa alama a wani bangare na jikinsa amma banda fuskarsa saboda fuska hatta a jikin dabba mai tsada ce an fahimta ya uwa ya kuma mu da muke da al'ada yin balle-balle ko zane-zane a fuska alwasmi kenan ko alwashu duk ana kiran sa alwashu wanda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace ya tsine wanda yake yin washimu da kuma wanda aka yi washimu ko wanda yake yin irin tsage-tsage ko wanda yake yin tatu duk ɗaya ne haramun ne fuska tana da tsada ba a san ta shi sa ko da duka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi hana a daki fuska guri ne mai tsada a jikin mutum duk jikin mutum yana yi tsada shi sa kai ba ko duka ake kawo maka ina kake karewa sai ga haka mutum yake yana karewa saboda fuska tana da tsada a jikin mutum ba a so a taɓa fuska so da kun ga wata al'ada ce bakar al'ada da ake yi tan iyaye da kakanni sai ga mutum fuskar sa ga ta nan dan tsatsaga ta to amma dai alhamdulillah yanzu abin an daina yi eh ko ana yi da gaskiya kadan ne kadan ne yanzu duk irin iyayen mu da aka yi musu da yanzu shi ba zai da wadansa ba ba zai da wadansa ba ita ma uwar yaron ba za ta yadda a wadanta ba duk bala'in da za a yi wallahi sai dai ai ba za ta yadda ba amma kun ga da yake iyayen da suna da biyayya kwarai da gaske suna da mika kai ba ruwan su ba su ce komai ba amma yanzu da wahala iyayen yanzu irin iyayen mana zamani yanzu za ka ga aski ma sai kai daga sai za a yaranka sai sai wallahi ba za a aske ba gashi yan gayu ne ba za su ba ta yadda aski ba ai tai akwai wani lokacin da aka yi wata haihuwa wani yasa naje na kira masa wanzami naje na kira wanzami na wallahi mata ta yadda sai wallahi ba za a aski gashin yaran nan akai tace wallahi ba za a aske ba dole sai mu zama hakuri aka bashi hakuri aka dan bashi wani abu yake kaga irin wannan kuma kace zaka dan ta balle balle a fuska kaga da matsala ba ta yadda ba to gwanda ma kuma ka saboda bashi da alaka da addinin musulunci wannan an yi wa jaki alama a fuska bar mu ji abinda annabi ya ce fa ankara zalika sai annabi ya inkarin haka yace kada ƙara yi ba daidai bane fa kala yace wallahi ina rantsuwa da Allah la asimuhu illa aqsa shay'in min alwajh yace ni bazan yi wa nawa dabbar alama ba sai inda yake kasan fuska ne ba fuska ba sai inda yake kasan fuska anan zan masa alama wa amara bi himarihi sai annabi ya umarta da nasa jakin sallallahu alaihi wa sallam fakuwiya sai ake masa lalas ake masa alama fi da'irataihi a gefan mazaunansa shine da'irataihi a gefan mazaunansa guda biyu kun ga a kasa ne ko na ai ba wata matsala sosai amma a fuska annabi ya hana fa huwa awwalu man kawal da'irataini marwayatin hadisi sabai yake cewa annabi shine wanda ya fara yin lalas ko ya fara yin alama a gefan mazaunan dabba guda biyu sallallahu alaihi wasallam shi ya fara sunnan ta wannan sunna da Larabawa ba sa yi ana annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana yin irin wannan alama a fuska a dawo da ita baya dan baya yafi sauki sama da aiwa dabba a fuska to kaga annabin da sallallahu alaihi wasallam ya hana ayi wa jaki alama a fuskar sa ta za a yi kuma yace ayi wa mutum saboda Allah saboda haka ba daidai bane Allah ya shirye da mu wannan hadisi Imam Muslim ya fitar da shi yace alja'iratani abinda ake nufi da alja'iratani nahiyatul warakaini hawla ad-dubur shine gefan mazauna guda biyu zam ya karasawa naga saura hadisi guda biyu ko wa annahu anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallam wannan hadisi shi ma an karbo shi daga Abdullahi dan Abbas hakika annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi marra alaihi himarun wani jaki ya wuce ta inda annabi yake qadu wisima fi wajhihi wanda ake masa alama aka zana masa zane a fuska da wuta fa qala sai annabi yace la'ana Allahu alladhi wasamahu Allah ya tsine wa ko kuma Allah ya tsine wanda ya masa wannan alama kaga annabi ya tsine wanda ya wajaki alama a fuska kai Allah ya shirye da mu Allah ya sa mu dace eh duk wanda suka iyaye da kakannin mu na san rashin sani ne Allah ya yafe musu gaba daya dan da san babu yanda za a ce mutun ya samu labarin cewa annabi ya tsine wanda ya wannan abin kuma ya wadansa musamman irin iyayen mu na da ke muske kyauta yadda suke girmama annabi suke kokarin kiyaye addini zaka ga mutum hadisi daya sani sai yayi amfani da shi iyalansa duka sai an yi amfani da shi eh ka duba kaga da yadda ake rayuwa babu ilimi sosai amma akwai aiki eh akwai aiki to irin waɗannan mutane akwai kyakkyawan zartan wannan hadisan ba su san su bane shi yasa suka aikata wa fi riwayatin li muslimin aidan haka nan yazo a cikin riwayar muslim نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه النبي إرادة أمن تسأل سبتا أغريش يا هنا يندوكا أفسكا وعن الوسم في الوجه هكنا النبي إرادة أمن تسأل سبتا أغريش يا هنا ين الوسم شيني زاني هو علامة إتما أفسكا النبي إرادة أمن تسأل سبتا أغريش يا هنا تواني شيني كرشان babin anan kuma zamu dakata insha Allah ta'ala abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya amin kuskuren da muka yi Allah madaukakin sarki ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa la hawla wa la quwwata illa billah wa assalamu alaikum wa rahmatullah